وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To muna da jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama a cikin ikonsa domin samun zama a wannan majalisi mai albarka domin gabatar da wannan darasi da muka yi alkawarinsa tun a cikin azumi na goron sallah da muka yi mishi take da aure daɗi. Abu na farko, kafin shiga cikin darasin, ina so na yi mana nasiha baki ɗayanmu da mu ji tsoron Allah akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi na shirya. Abin da ke wahalar da mu a rayuwa shi ne kauce wa shari'a. Abin da ke wahalar da mu a rayuwa shi ne kauce wa shari'a. Mu ji tsoron Allah. Ababen da muke karantawa a cikin Alƙur'ani da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, jama'a, wannan kadai ya ishe mu yi rayuwa, mu tsira a duniya, mu tsira a lahira. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa, taraktukum alal bayda. Annabi ya ce na bar ku akan wani haske, akan wani sheki, akan wani kyalli, lailuha ka nahariha. Annabi ya ce idan dare yayi daidai yake da inin wannan haske din, ma'ana idan dare yayi, Annabi ya ce duhu baya shigo ma hasken da nazo da shi. Annabi ya ce lailuha ka nahariha, abinda nazo muku da shi na haske, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace in dare yazo duhu baya shigo ma haske na, in ji manzon Allah. Wanda ya tsoro akan shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malam bai bukatan fitila a rayuwa. Wanda ya tsoro akan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi na shiriya, bai bukatan tocila ko a cifarfal a cikin rayuwarsa. Babu inda zai rayu ya bukaci wani abu da zai haska mishi rayuwa. Annabi ya ce abinda na zo da shi haske ne. Annabi ya ce kuma na tafi na barku akan wannan haske. Annabi ya ce la yazigu anha ba'di illa halik. Annabi ya ce ba wanda zai bar kan wannan haske da na zo muku da shi. Annabi ya ce idan ba halakacce ba. Daga lokacin da kaga mutum ya kyamaci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen gudanar da rayuwarsa, a wajen gudanar da addininsa, to duk inda ya koma, Annabi ya ce ya koma cikin duhu ne. Jama'a, muna fahimta? Babu wani abu. Ko menene wannan abin? Face sai da addinin mu ya zo mana da yadda wannan al'amarin yake. Allah ya matsa bakin wani bayahudi, wata ran yace ma Abu Ayyub al-Ansari, laqad allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-khira'a. Yace ku kan musulmai kun ji dadin ku, alherin Allah ya cin muku, annabin ku ya koya muku komai da komai, hatta yadda za a biya bukata a bayan gida, hatta yadda za a tsuguna, annabin ku ya koya muku, hatta yadda za a yi tsarki a bayan gida, annabinku ya koya muku. Jama'a, duk lokacin da kaga ana karatu na abin da za a yi a bayan gida, ai an wuce karatun tsakar gida, an wuce karatun da za a yi a kasuwa, an wuce karatun da za a yi a ofis. In dai karatu ya kai ma har za a bude babi ko fasali, wannan karatun ana koya maka ne yadda za ka shiga bayan gida, yadda za ka yi in ka shiga bayan gida, in ka tsuguna kar ka kalli waje kaza, kar ka bada baya ma waje kaza, ga yadda za ka yi tsarki, abin tsarkinka ka ajiye shi ta hannun dama ko ta hannun hagunka. Jama'a, addinin da yake koyar da wannan karatun a ce kuma abin da za a yi a tsakar gida bai koyar da shi ba? Babu. Saboda haka addininmu ya zo mana da komai. Babu wani abu da al'umma take bukata na rayuwa face sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma al'umma bayani akan wannan shari'a ya kuma nusar da su. Idan mun ce za mu riƙi addininmu da abinda addininmu ya zo mana da shi na shari'a, jama'a za mu tsira a duniya kuma za mu tsira a lahira. Jama'a, muna fahimta? Saboda haka duk abin da za mu karanta, mu lazinta makanmu, mu ɗauka makanmu, shiriyar annabinmu ita ce mafi alkhairin shiriya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mafi alkhairin shiriya, mafi alkhairin shawara. Annabi ya ce shawarar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, mafi alkhairin nusarwa. Annabi ya ce nusarwan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Allah ya dakar da mu. Aure ɗaya daga cikin manyan manufofi da ya sa Allah ya shar'anta ma bayinsa auratayya a tsakaninsu shine don Allah ya samar da natsuwa wa bayinsa. Jama'a, muna fahimta? Ɗaya daga cikin manyan manufofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nassanta cewa yana daga cikin dalilai da ya sa ya shar'anta auratayya a tsakanin maza da mata, Allah ya ce ya shar'anta auratayya ne domin ya samar da natsuwa wa bayinsa. Jama'a, muna fahimta? Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum
min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha.
Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, Allah shine wanda ya halicce ku daga rai kwaya daya, ita ce ran annabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa ja'ala minha zawjaha, sai ya sanya ma wannan ran matarsa daga jikinsa, domin daga haƙarƙarin annabi Adam alaihi salatu wassalam aka samar mishi da matarsa Nana Hawwa'u. Kamar wani ne ya ce Allah, to don me aka samar ma annabi Adam da wannan mata? Allah ya ce liyaskuna ilaiha, domin ya samu natsuwa zuwa ga wannan matar. Mun ji ɗaya daga cikin dalilan ƙulla auratayya tsakanin maza da mata shine domin a samar da natsuwa wa ma'aurata, domin natsuwar mace yana ɗamfare ne da natsuwar mijinta. Jama'a, mun fahimta? Shi yasa idan an zo ambaton natsuwar sai a ce saboda shi miji ya samu natsuwa, domin in miji ya natsu mace ta kasa kayanta kuma ta sayar. Idan miji ya imauta ya gigita, to dole matarsa ta imauta kuma ta gigita. Jama'a, mun fahimta? Zaman lafiyar mace a gidan mijinta yana alaka da zaman lafiyar miji a cikin gidansa. Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin, Allah shine ya halicce ku daga rai guda daya, shine ran annabi Adam alaihi salatu wassalam. Wa ja'ala minha zawjaha, sai ya sanya ma wannan rai mata da zai zauna tare da ita, kuma daga cikin wannan ran aka cire wannan matar sabin. Allah ya ce liyaskuna ilaiha, amma mun samar mishi da mata ne, Allah ya ce domin ya samu natsuwa. Jama'a, muna ji? A wani gu Allah ya ce wa min ayatihi, yana daga cikin ayoyin Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah sai ya halitta muku matanku da za ku yi zamantakewan auratayya da su, Allah ya ce daga jinsinku, ba a sa aljanu su zan matanku ba, ba a sa wani jinsin dabbobi su zan matanku ba. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah sai ya halitta muku daga jinsinku na mutane matanku da za ku yi zamantakewan auratayya da su, Allah ya ce litaskunu ilaiha, Allah ce domin ku dinga samun nutsuwa zuwa ga waɗannan matan. Jama'a muna ji? Litaskunu ilaiha, Allah ce domin ku dinga samun nutsuwa zuwa ga waɗannan mata da Allah ya samar muku daga jinsinku. Allah sai ya ma bayi kyautan waɗansu abubuwa guda biyu, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah sai ya sanya muku gata, baiwa, gudumawa da agaji. Allah ce sai na baku tallafi na muwadda, soyayya, wa rahma, Allah ce da kuma jinkai. Akwai soyayya, Allah ya ce akwai jinkai, waɗannan abubuwa guda biyu. Allah ya ce da na shar'anta auratayya a tsakaninku, Allah ya ce to sai na muku kyautan soyayya da kuma tausayawa a tsakaninku. Jama'a muna fahimta? Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya daga cikin manufofin da aka shar'anta aure don shi, kamar yadda waɗannan ayoyi suka bayyanar, shine Allah ya shar'anta auratayya ne a tsakaninmu domin bayi su samu natsuwa a rayuwarsu, musamman su mazaje su samu natsuwa zuwa ga matayensu, kamar yadda muka faɗa a baya, domin natsuwar ƴa mace yana alaƙa ne da natsuwar mijinta. Jama'a muna fahimta? Aure yana sa natsuwa. Shi yasa manya da idan aka ga kanka na rawa, aka ga ka gagara natsuwa, sai a ce a maka aure. Alhaji shi aure wani injection ne da yake mele mutum cikin ruwan hankalinsa. Matsalar da aka samu rashin iya zaman auren ya sa mutane ba su moran aure. Hadisi ya tabbata a cikin Sahihul Bukhari, hadisin Alqama. Alqama ya ce kuntu ma'a Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, ya ce wata rana ina tare da Abdullahi dan Mas'ud, falaqiyahu Usmanu bi Mina, sai sayyidina Usman sai ya gamu da Abdullahi dan Mas'ud a Mina, yace sai muka hadu. Fa kana sai ya ce mishi ya Aba Abdurrahman, ya Abu Abdurrahman shine alkunyan Abdullahi bin Mas'ud. Sayyidina Usman sai ya ce ya Aba Abdurrahman, ya kai baban Abdurrahman, inna li ilayka hajatan, yace ina da wata bukata zuwa gare ka, ina so mu gana, akwai abinda nake so mu tattauna da kai. Alkama yace fa khalawa, sai suka keɓanta sai suka koma gefe. Fa kana Usman, sai sayyidina Usman sai yace da Abdullahi dan Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, yace ya baban Abdurrahman, halaka fi an nuzawwijaka dhikran tudhakkiruka ma kunta ta'had, tace zai yiwu, yace zai yiwu, zaka ba mu dama mu aura maka wata budurwa ta tunasar da kai samartakanka da yarantanka. Hadisin na cikin Bukhari. Fa halaka an muzawwijaka bikran tudhakkiruka ma kunta ta'had, zai yiwu mu sama maka wata budurwa da za mu aura maka wadda za ta mai da kai cikin samartakanka da yarantanka dan yi sharaf. A riwayar al-Imam Abu Dawud yace la'allahu yarji'u ilayka min nafsika ma kunta ta'ahadu, yace tayu idan mun aura maka wannan budurwan ya dawo maka daga cikin ranka duk abin da ka manta a rayuwarka ta tuno maka da shi. A riwayar al-Imam Hakim yace la'allaha an tudhakkiraka ma fataka, idan muka aura maka budurwan za ta tunasar da kai duk abin da ya subce maka, abin da kake ganin ba zai yiwu ba, yanzu kana ganin ba za ka iya fita da first class a jami'a ba, yace to mu aura maka budurwa. jama'a mun fahimta? Kana ganin ba za ka iya haddan Bukhari ba, kana ganin ba za ka iya haddan Muslim ba, kana ganin ba za ka iya haddan Alkur'ani ba, yake to mu aura maka budurwa ka samu daman haddacewa? Jama'a mun fahimta? Ma'ana shi aure a tsarin da Allah ya shirya wa ma'aurata zamantakewan auratayya, Allah ya shirya musu zamantakewan auratayya ne domin su dinga samun natsuwa a cikin zuciyarsu, domin duk abin da zai gudana a rayuwarsu ya gudana musu a cikin aminci. ‘Yan uwa mun fahimta? Amma matsalar da muka wayi gari da ita yau sai ya zan duk gida goma da ka kirga na ma’aurata, za ka samu gida takwas suna zama ne ba zama na jin daɗi da nishaɗi ba. A cikin gida goma da kirka samu gida biyu da ake zama na soyayya da ƙauna da natsuwa a cikin zamantakewan auratayyar, inda za ka zauna da mai gidan sai ya fara koka maka irin matsalolin da ke ciki game da iyalinsa, inda za ka saurari iyalin sai ka ji tana koka maka irin matsalolin da take ciki da mai gidanta. Jama'a haka ne ko ba haka bane? Matsalarmu mafi girma ba mu iya yadda ake sarrafa soyayyar zamantakewa ba ne. Aurenmu babu maganar rashin soyayya a ciki. Duk aure da ka samu an yi a environment ɗinmu, a cikin kashi goma za ka samu kashi takwas aure ne na soyayya wadda iyaye ba su iya taka ma wannan soyayyar mabirki. Haka ne ko ba su ba? Ka kirga duk auren da ka san an ɗaura. Idan ka kirga aure goma za ka samu aure takwas aure ne na soyayya, zunzurutun soyayyan da ake a neman auren, ko da iyayen ma'auratan yana da wahala su iya taka ma wannan soyayyar birki. Haka ne ko ba haka bane? Saboda haka matsalarmu ba soyayya ba ce a cikin zamantakewan auratayya. Duk gidan da ka leka shi mai gidan yana son matarsa, duk matar da ka ganta a cikin gidan aurenta tana son mijinta. Matsalar da take azabtar da su ba su san yaya za a yi zaman, ba su san yaya za a sarrafa soyayyar da take tsakaninsu ta amfane su bane. ‘Yan uwa muna fahimta? Ya tabbata ta hanyar ƙididdiga. Duk aure da ya mutu gida guda goma za ka samu takwas an yi komensa. To duk auren da ƙiyayya ya kashe shi ba a kome. Jama'a mun fahimta? Amma duk inda ka samu aure ya mutu a cikin environment ɗinmu, kafin a yi wata uku za ka samu ta fara buga mishi waya ko ya fara buga mata waya. Wannan dalili ne akan ba soyayya suka rasa a cikin zamantakewansu ba, zaman auren ne ba su iya ba. In kuwa muna fahimta? Auratayyanmu babu maganan soyayya a cikinsa. Soyayya akwai soyayya mai ƙarfi a zamantakewan, domin duk aure goma da ya mutu insha Allahu za ka samu bakwai ko takwas an yi komensa. Duk auren da aka yi kome kuma to dama ba ba ta son ta bane, ba ba yi son ta bane, zaman ne ba su san yaya za su sarrafa shi su more shi ba. ‘Yan uwa muna fahimta? Shi kuma natsuwa da ake nema a samu a cikin zamantakewan auratayya, Allah ya ce ba ya shar'anta auratayyan domin a samu natsuwa ba? To shi natsuwa jama'a shi ne ruhin aure. Natsuwa shi ne ruhin aure. Natsuwa shi ne rai na auratayya. Duk auren da ba natsuwa, soyayyar da take tsakanin ma'auratan ba ta isa ta gudanar da zamantakewarsu ba. Jama'a muna fahimta? Duk auren da mai gida bai samu natsuwa da matarsa a kan zamantakewar ba, duk yadda take son shi ko duk yadda yake son ta, wannan soyayyar ba ta isa ta gudanar da wannan zamantakewan ba. Ita soyayya kamar container ce, kamar mota ce. Injin da ke juya motar shi ne natsuwar ma'auratan a cikin zamantakewan aure. Idan inji ya ɓaci, motar za ta iya tafiya? Motar ba za ta iya tafiya ba. idan injin ta ya baci motar ba za ta iya tafiya ba saboda haka natsuwa da yake cikin zamantakewan auratayya jama'a shine rai na zamantakewan auratayya idan aka rasa natsuwa a cikin zamantakewan auratayya auren mataccen aure ne ba zai taba haifar da alkhairi ba auren mataccen aure ne ba zai taba iya haifar da alkhairi ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da al'ummarsa akan duk lokacin da maganar aure ya tashi annabi ya bada zabi hanyoyin da ya kamata a samu abokan zama nagartattu wanda za su iya bada gudumawa marayuwarsu da zuriyarsu domin su kai tudun mun tsira in kuwa muna fahimta idan kaga akwai wata shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya karkake jama'a kuna ji karkake idan akwai shawara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar a wajen zamantakewan auratayya ke baiwar Allah karkake karkake annabi yace ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi annabi yace duk wani musulmin da ka gani shi a duniya annabi yace na fi shi son kansa da kansa annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim aula
bil mu'minina min anfusihim wa amwalihim
Allah yace annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine mafi tantantar dukkan mu'minai akan kansu da kansu inji Allah inda za a zo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a zo da mahaifiyarka a ce ka zaba annabi ya rene ka ko mamarka ta rene ka Allah ya ce za ka zabi manzon Allah ya rene ka alaihi salatu wassalam idan annabi ya nuna maka hanya ya ce wannan hanyar idan an bi za a fita wallahi idan an bi za a fita idan annabi ya nuna maka wata hanya ya ce maka ba ta fita wallahi ba ta fita jama'a mun fahimta idan ka tashi za ka yi aure saboda a samu family saboda a samu zamantakewa wadda za ku iya samar makanku natsuwa wadda wannan natsuwar ita ce moro-moron da zuriyarku za su samu su zama masu albarka idan ka yi kuskuren zaɓar matar da za ka aura idan kika yi kuskuren zaɓar mijin da za ki aura za ka yi nadama nadamar da ba za ta amfane ka ba idan ka yi kuskuren zaɓar matar da za ka aura idan kika yi kuskure na zaɓar mijin da za ki aura ka zaɓi mace ko kika zaɓi miji wajen shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi za ka koka wallahi za ki koka jama'a muna fahimta annabi bai bar mu kara zuwa ba bai ce mana ka duba duk wanda ta maka ka aura ba sai da ya nuna mana waɗansu alamomi ya bamu waɗansu shawarwari ya nuna mana waɗansu sifofi wallahi jama'a duk wanda bai ji bari ba zai ji hoho haka ne ko ba haka ba abu na farko annabi ya yi mana umarni ya ba mu shawara ya mana ishara da mai addini idza atakum man tarduna dinahu wa khuluquhu annabi sai ba da umarni yace fa zawwijuhu idan wani ya zake zai nemi auren yarku idza atakum man tarduna dinahu idan ya zake muku wanda kuka gamsu da addininsa aqidarsa kun yarda aqida ce mai kyau wa khuluquhu nabi'unsa nabi'u ne masu kyau annabi yace fa zawwijuhu annabi yace ku aurar mishi addini yana da rana a wajen zamantakewan auratayya jama'a addini shine ma mai rana a cikin zamantakewan auratayya nabi'u masu kyau suna da fage mai fadi a cikin zamantakewan auratayya waɗannan abubuwa guda biyu jama'a su ne kaɗai ake iya sarrafa soyayya da su kuma a samu nutsuwa a cikin soyayyar. ƴan uwa mun fahimta? Waɗannan abubuwa guda biyu da su ake iya sarrafa soyayya har masoyan su samu natija mai kyau, su samu sakamako na alkhairi a cikin zamantakewar auratayyansu. Saboda haka yana daga cikin haƙƙin ƴaƴanka a kanka, dole uwarsu ta zama mutumiyar kirki ce. Yana daga cikin haƙƙin ƴaƴanki a kanki, dole ubansu ya zama mutumin kirki ne. Jama'a muna fahimta? Idan kina so ki kalli waye ɗanki, to ki kalli waye mijinki, domin ɗanki zai fito protestant ne na mijinki. Idan kina so ki gane ɗanki fari ne ko baƙi ne, ki kalli mijinki. Idan kina so ki gane ɗanki dogo ne ko gajere ne, ki kalli mijinki. Idan kina so ki gane ɗanki mugu ne ko mai sanyin hali ne, ki kalli mijinki. Simfurin da aka buga mijinki a kai, akan wannan simfurin za a bugo ƴaƴanki a kai. Idan kana so ka ga ƴaƴanka a fili, ka kalli matarka da ka aura. Matarka photocopy na ƴaƴanka. Allah a Qur'ani ya ce والبلد الطيب
البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون
الله يقول والبلد الطيب أي التربة الطيبة الله يقول غارين كسا مي كيو الأرض الطيبة الله يقول كسا مي كيو يخرج نباته بإذن ربه أن يخرج نباته حسنا طيبا بإذن ربه الله يقول سيران دا زي فتو أو النار قونا سيران دا زي فتو أو النار أنقوان سيران دا زي فتو دا قد كموان نمو تمين الله يقول زي فتو نمي كو نقرتك بإذن أبين جدي والذي خبص الله يقول أما قرباتك تيركتا والذي خبث غرباتتن مجي لا يخرج الا نكدا با ابنده زي فتا اجكنسا الله يتي ان با ابنده yake غرباتتن مرض الخير با باب ابنده زي فتا اجكنسا اذا با غرباتتن مرض الخير با جماعه منا فهمتها والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه الله يتي كيكاون وجه كيكاور غونا Allah yake tsiron da zai tsiro a cikin wannan gonan, Allah yake tsiro ne mai kyau mai albarka. Wallazi khabusa, amma waje da ya gurbace, la yakhruju illa nakiran, ba abin da zai fito abun. Allah yake face maras albarka maras alkhairi. Jama'a mun fahimta? Saboda ka abokiyar rayuwa ita ce wadda ya kamata a tantance ta a bisa ma'auni na shari'a, bisa ma'anga ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin a ribaci dukkan alkhairi da yake cikin zamantakewar auratayya. Idan kai kuskuren auren mace wadda ba nagartacciya ba, idan kika yi rashin sa'a kika auri miji wadda ba nagartaccen miji ba, to a rayuwarka ka samu wani tabo da yana da wahala ka iya warkewa daga wannan tabo ne. Kin samu tabo, tabon da yana da wahala ki iya warkewa daga wannan tabo din. Jama'a mun fahimta? To irin wannan aure barkatai wadda babu tsari, babu shawarwari na musulunci, babu duba bisa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da Allah ya mana ishara da shi a cikin Alkur'ani, wannan ke sa a fada cikin irin wancan hali na kakani kai. Ko kuma idan an zo zamantakewar a gagara amfanar abinda ake mora a cikin zamantakewar auratayya. Jama'a muna fahimta? Saboda haka dukkan waɗannan shawarwari, dukkan waɗannan umurni da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a cikin Alkur'ani, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurce mu, domin a wani hadisi ta yi alayka bi zati dini, a riwayar Bayhaqi alayka bi zati dini wal khuluqi, yace na hore ka ina gargadinka, annabi ya ce ka nemi mai addini da kyakkyawan ɗabi'a. Dukkan waɗannan umurni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana a cikin waɗannan hadisai, iya abin da suke bayarwa shine irin wannan zabi da shi ake moran rayuwa ta zamantakewar auratayya. Jama'a mun fahimta? Allah ya sa mu dace. Saboda ka illar mu mafi girma na rashin jin daɗin zamantakewar auratayya da ya yi katutu a cikin al'ummarmu ba wata matsala ce ta addabe mu ba, sai dai rashin iya zamantakewan auratayyan shi ne ya addabe mu. Kowane miji yana son matarsa, kuma kowace mace tana son mijinta, amma matsalar da aka samu yaya za su gudanar da zamantakewan, wannan shi ne suka rasa a tsakaninsu, saboda haka aka fada cikin wannan musiba. Jama'a mun fahimta? Idan mace ta auri miji da bai samu natsuwa da ita ba, wallahi za ta rayu a gidansa a cikin azabtuwa sama da azabtuwar da za ta yi idan a kurkuku take rayuwa. Jama'a kuna fahimta? Idan mace mijinta na aure bai samu natsuwa da ita ba, za ta yi rayuwa a cikin gidansa a cikin kunci, irin kuncin da za ta gwammaci da a kurkuku take, da ya fi mata sauki da irin wannan rayuwar. Jama'a mun fahimta? Idan namiji bai samu matar da ya natsu da ita a cikin zamantakewar auratayya ba, to sai ya gwammaci azabtuwar rashin aure akan azabtuwar aure da ya yi. Jama'a mun fahimta? Ka san babu mafi munin azaba a rayuwa kamar a ce mutum bai da mata. Shi ba zai gane azabtuwar da yake ciki ba, wallahi har sai yayi aure. Jama'a mun fahimta? To amma idan mutum yayi rashin sa'a ya auri matar da bata san yaya ake sarrafa miji ba, bata san yaya ake iya gudanar da zamantakewan auratayya ba, bata san yaya ake samarwa miji natsuwa a zamantakewan auratayya ba, wallahi sai ya gwammaci da ma bai yi auren ba, da ya fi mishi alkhairi. Jama'a mun fahimta? Saboda haka duk auren da aka rasa natsuwa a cikinsa, abinda ke biyo baya shine azabtuwa a zamantakewa. Idan aure aka rasa natsuwa a cikinsa, abinda ke biyo baya a rayuwa shine ma'auratan sukan azabtu azabtuwar da tafi rayuwar da suka yi ba su yi aure ba. Jama'a muna fahimta? Sarrafa zamantakewan auratayya, sarrafa soyayyar da take tsakanin ma'aurata. Wata nukta ce da yawa daga cikin mutane suka rafkana daga ita. Misali, idan da yanzu za a tambaye ka a ce maka duk duniya a cikin abinci da ake ci me yafi maka daɗi, sai ka ce nama. Idan aga inda ke tattare da shi ba, wallahi sarrafa shi da aka yi ya samar mishi da wannan kima. Yadda muke zaunin nan, za ka je ka samu wata tukuba ana sai da nama, saboda arahan naman akwai tsinkan naira 50, naman kuma naman saniya ne. A yanzu haka akwai wajen wani mai sai da nama, layi ake yi kafin a sai naman, haka ne ko ba haka ba? Me ya bambanta naman wancan da naman wannan? Sarrafawa, haka ne ko ba haka ba? Amma wancan naman saniya ne, wannan ma naman saniya ne. Bambancin da ke tsakaninsu shine yadda aka gyara naman, yadda aka sarrafa naman. Ɗawainiyar da aka yi ma wannan ya ɗara ɗawainiyar da aka yi ma wancan, wannan shi ke bambanta su a wajen farashi. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Saboda haka ba matsalar mu soyayya ba ce. An tambaye ta kina son sa, ta ce ina son sa, to baba ba matsalar tana son sa bane. Kana son ta? Eh, kana son ta. Matsalar ba kana son ta shine matsalar ba, amma inda matsalar take sun san yaya za su zauna. Jama'a mun fahimta? Ta san yaya za ta sarrafa mijinta, mijin ya san yaya zai sarrafa matarsa, wannan nukar a nan ake samun matsala, ba damuwar tana son sa ba, amma zai iya rike ta bai walakanta ta ba. Matsalar ba tana son sa ba, a za ta iya zama da shi bata tozarta iyayensa ba, bata walakanta shi ko bata tozarta shi ba. Matsalar mu ba soyayya ce matsalar mu ba, sarrafa yadda za mu zauna a tsakaninmu ita ce matsalar ‘yan uwa. Ko menene a duniya? Ka je ka zauna ka yi tunani, ko me wannan abin? Idan aka samu wadda bai iya gudanar da shi ba, ba zai amfane shi ba. Jama'a mun fahimta? Ita mace kamar abin hawa take, mu ce kamar doki take, ko mu ce kamar daki take, ko mu ce kamar mota take. Mutum zai je ya siyo motar sa sabuwa fil, ko yaro ya gani a jikin motar sai ya dinga koransa. Idan bai iya riko na alkhairi wa motan ba, a shekara ɗaya sai ya je ya bubbuge motar, sai ka ji yana cewa ina so in canza wannan motar. Haka ne ko baka ba? Matsalar ta mota ne ko ta wadda ya rike mota ce? Ta wadda ya rike mota ce. Haka ne. Saboda haka ita mace misalinta kamar dukiyar ka ce, misalinta kamar motar ka ce. Idan mace ta faɗa hannu wadda bai iya riko ba, wallahi ɗa ɗaya sai ya bubbuge ta, ya mammo kaɗa ta, sai kuma ya ce yana so ya je ya yi aure. Jama'a mun fahimta? Saboda haka matsalar wane ne zai iya riƙe ta, wane ne ya san kimarta, wane ne ya san tsadarta, wane ne ya san yadda ake iya gudanar da ita, wacce za ka aura, wace ce ta san yadda ake riƙe miji? Ba ustaziya kawai ake nema ba. Annabi ya ce ta zawwajul waduda al waluda, wacce ta kware a iya soyayya da sarrafa miji. Hadisi ne ingantacce. Ta zawwajul wadudal waluda. Annabi ya ce in kun tashi aure, ku auri waɗanda suka kware a soyayya, waɗanda za su iya sarrafa ku a cikin zamantakewa. Saboda ga Qur'ani, ga hadisi, ga al'irabi, ga soyayya. ‘Yan uwa muna fahimta? Yadda ake sarrafa soyayya a cikin zamantakewan auratayya, ‘yan uwa, Allah subhanahu wa ta’ala ya kasa haƙƙoƙin ma’aurata gida biyu. Akwai haƙƙoƙin miji a kan matarsa, akwai haƙƙoƙin mace a kan mijinta. Ka ji arama wani ɗin. Jama'a mun fahimta? Eh, kai kan aikinka don aya kawai babu ruwa. Akwai haƙƙoƙin miji a kan matarsa, akwai haƙƙoƙin mace a kan mijinta. Jama'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara waɗannan haƙƙoƙi ne a tsakanin ma'aurata domin a samu natsuwa a cikin zamantakewa. Waɗannan haƙƙoƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta su a tsakanin ma'aurata ne domin a samu jin daɗin zamantakewa, a samu natsuwa da Allah ya samar wa ma'aurata a cikin zamantakewa. Duk wanda ya yi ragwanci wajen sauke nauyin da Allah ya ɗora mishi a kan abokin zamansa, to zaman ba zai taɓa yin daɗi ba har iya ƙarshen rayuwarsu. Jama'a muna fahimta? Allah ya kafa zamantakewan auratayya gida biyu. Rabi sai aka danƙa shi a hannun mace, ita ce za ta kula da waɗannan abubuwa. Rabi sai aka danƙa a hannun miji, waɗannan ababa su ne zai riƙe ya kula da matarsa. A cikin abin da ake bukata abunsa kashi 50, idan ya ba da kashi 40, ya tauye kashi 10 a cikin waɗannan haƙƙoƙi, to ba zai ji daɗin zama da matarsa ba. Idan a cikin kashi 50 nata ta zo da kashi 40, ta tauye kashi 10 daga cikin haƙƙoƙin da aka ce ta sauke na zamantakewa da mijinta, to za a samu rashin jin daɗi na wannan zamantakewan gwargwadon abin da ta tauye a cikin hakokin mijinta. Jama'a muna fahimta? Dole sai ka tashi, ka ba da abin da ake bukata na hakokin matarka a kanka. Sai ta tashi, ta ba da abin da ake bukata na hakokin mijinta a kanta. Jama'a mun fahimta? Ai yanzu dai mun fahimci cewa ba kiyayya ce matsalar mu ba, kuma ba soyayya muka rasa a cikin zamantakewar mu ba. Matsalar da muka rasa ita ce yaya za mu sarrafa zamantakewar mu tsakanin mu da abokan zaman mu. Wannan ita ce matsalar. To inda matsalar take ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kasa hakokin zamantakewa 50-50, mace tana da kashi 50, namiji yana da kashi 50. Duk wanda ya gagara bada abinda aka dora mishi na hakkin zamantakewa tsakaninsa da abokiyar zamansa, duk wacce ta gagara bada abinda aka dora mata na hakkin zamantakewa tsakaninta da abokin zamanta, to jama'a wannan zamantakewa za a yi shi ne a gurgunce, kuma ba zai yi albarka wa su ma'aurata ba. Jama'a mun fahimta? Wanda ƙarshe za mu zo mu karanta irin illa da yake ma zuriya har zuwa ƙasa a cikin rayuwarsu. Allah ya ce wa lahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf
wa lirrijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim.
Allah ya ce walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf, suma mata suna da kwatankwacin abinda ke kansu da aka dora musu na bada hakkokin zaman auratayya ga mazajensu. Allah ya ce to suma suna da kwatankwacin waɗannan hakkoki na kyautatawa akan mazajensu. Jama'a mun fahimta? Me ke bambanci tsakanin mace da mijinta? Allah ya ce walirrijali alayhinna daraja, su mazaje su ne ogogi, inji Allah. Domin in dai ana zamantakewa, to ai dole a samu jagora. Wa zai bada umurni? Wa zai bada hani? Allah ya ce to mai gida ne. Amma a wajen zamantakewa na mu'amala a cikin gida, zamantakewa na auratayya, wajen kyautatawa a wajen zamantakewa, yadda aka dora mata nauyin ta kula da kai, haka aka dora maka nauyin ka kula da ita. Jama'a muna fahimta? Walahunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf. Allah ya ce su ma mata suna da hakoki na a kyautata musu kwatankwacin irin hakokin da aka dora musu su kyautata wa mazajensu. Me bambancinta da mijinta? Allah ya ce shi ne jagora, shi yake da daraja a kanta, shi zai jagoranci. Amma maganar kyautata zamantakewa yadda aka dora mata, haka aka dora maka. Jama'a mun fahimta? Shi yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa ni nakan yi ado na yi kwalliya wa matata kamar yadda take ado ta yi mini kwalliya. Allah ya ce kunna libasun lakum
wa antum libasun lahum.
Allah ya ce kunna libasun lakum, su mata, Allah ya ce sutura ne gare ku, hula ce, riga ce, wando ne, takalmi ne a gunka, inji Allah. Wa antum libasun lahunna, kuma sutura ne ga matanku. Ma'ana yadda mace za ta zama sutura gare ka, Allah ya ce kai ma sutura ne ga matarka. Ba wai ana aurensu ne don wata manufa ta bauta ba, amma ana aurensu ne domin a kyautata zamantakewa. Ita ma ba wai tana aure ne don a ɗauki ɗawainiyanta ta miƙe ƙafa ba, a'a, ita ma akwai hakkokin da aka ɗora mata wadda ake bukata ta sauke a cikin zamantakewa. ƴan uwa muna fahimta? Waɗannan hakkoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya raba su tsakanin maza da mata, waɗannan aka ce wa mace hakkokin mijinki ne a kanki, waɗannan ɓangarori aka ce hakkokin matarka ce a kanka. Jama'a, idan ba mun kiyaye dokokin Allah, mun ji tsoron Allah, mun ce za mu ɗabbaka abin da addini ya zo da shi a cikin zamantakewar auratayya ba, ba za mu fita a cikin halin kakanikayi da muke ciki ba. idan ba mun ji tsoron Allah, mun ce za mu saka abinda muke karantawa na ka'idodin zamantakewa furucin mu ya shiga cikin aikin mu ba, wallahi ba za mu fita daga cikin halin kakari kayi da muke ciki ba. Wannan mummunan zama, sannan shi za mu yi ta gadar mu ƴaƴa da jikoki har illa masha Allah. Jama'a mun fahimta? Amma idan mun yarda mu al'umma ce masu karɓan canji, kuma za mu karɓi canji da ya zo daga addininmu, wallahi yanzu za ka ga al'ummar mu ta fara haiba. Domin babu abinda ke me da mutum cikin natsuwa da samun nishaɗi a rayuwa kamar ya samu natsuwa a cikin gidansa. Jama'a mun fahimta? Mu yi kokari don Allah duk abinda za mu karanta wadda addinin mu ya zo da shi, mu yi kokari mu kiyaye mu sa shi a cikin ayyukanmu domin mu samu waraka daga hali da muke ciki a cikin rayuwa. Waɗannan hakokin da Allah ya ce ka ba wa matarka a matsayin hakokinta, ko Allah ya ce ta ba da waɗannan hakoki zuwa ga mijinta, wannan hakkin duk kankantan abin da ka sarrafar da shi a gefe laifi ne, ko da kuma ma'addini kai aiki da wannan hakkinta. Jama'a mun gane? Idan aka ce abu hakki ne na matarka, to ka bar tunanin ka sarayar da wannan hakkin a wani gurbi da bai dace ba. Kowannan gurbin hakkinta addini kai a daidai wannan gun, ka yi laifi a musulunci kuma sai ya haifar da matsala. Abu Juhaifa, hadisin Bukhari, ya ce aka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla ƴan uwantaka tsakanin Salman al-Farisi da Abu Darda. Fa zara Salman Abu Darda'i, wata rana Salman al-Farisi sai ya kai ziyara gidan ɗan uwansa abokinsa Abu Darda. Fara'a Umma Darda mutabazzilatan, lokacin da ya shiga gidan sai ya ga Ummu Darda matan Abu Darda a wargaje a yamutse. Fakara sai ya ce mata mashi aniki, me ke faruwa da ke, yaya za a yi kina matar aure kina cikin gidan mijinki ki zauna a watse kamar haka? Fakara sai ta ce mishi akuka Abu Darda, ta ce ɗan uwanka Abu Darda laisa lahu hajatun fid duniya, bayi da bukatar komai a duniya. Soyayya bai dame shi ba, damuwansa yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, shi mata bata dame shi ba, damuwansa yawma tubulat sarair. Fa jaa Abu Darda, yana cikin gidan sai ga Abu Darda ya shigo. Fa sana'a lahu ta'aman, yasa aka shirya mishi abinci na karamci. Fa qala sai ya ce mishi kul fa inni sa'im, yace musulman al-farisi ka ci ni ina azumi. Ba ya tabbata abinda matar ta gaya mishi ba? Fa kana sai ce mishi ma ana bi akilin hatta taakula, yace ba zan ci ba har sai ka ci. Fa akala, sai karya azumin sai suka ci abinci. Salman al-Farisi sai yace a ransa ba zan bar gidan nan ba, ya kamata in koya ma abokina karatun sunna. Falamma kana al-laylu, lokacin da dare yayi, zahaba Abu Darda'i yaqum, sai Abu Darda'i kawai sai ya koma gefe zai tsaya zai fara qiyamul layli. Fa qala lahu Salman, sai Salman al-Farisi ya ce mishi nan koma ka kwanta. Kaga duk point da matan ta bashi ya tabbata. Thumma ja'a yaqum, sai ya sake dawowa zai sake qiyamul layli. Fa qala lahu, sai ya ce mishi nan, ya ce mishi ka koma ka kwanta, sai ya koma ya kwanta. Falamma kana akhirul layl, lokacin da dare karshen dare yazo, qala Salman, Salman al-Farisi sai yace qum al-ana, tashi yanzu kai qiyamul layl. Fa sallaya jami'a, sai suka tashi suka yi qiyamul layl su tare. Bayan sun sallame, sai ce to ka zauna in karantar da kai musulunci da kyau. Yace mishi Abu Darda, inna li rabbika alayka haqqan, yace ka sani ubangijinka Allah da ya halice ka yana da haƙƙi akan ka, wa li nafsika alayka haqqan, kai kanka gangan jikinka yana da haƙƙi akan ka, shi ma dole ka bar shi ya dana. Shi ma yana haƙƙi. Da annabi yake cewa sa'adatul mar'i, akwai albaitul wasi, dama mala'iku ne za su gina? Ba kai bane albai, ai za ka walwala a albaitul wasi ne? Ya ce mishi inna li rabbika alayka haqqan, ubangijinka yana da haƙƙi a kanka, wa li nafsika alayka haqqan, kai kanka jikinka na da haƙƙi a kanka, wa li ahlika alayka haqqan, matarka tana da haƙƙi a kanka, fa'afi kullabi haƙƙin haqqahu, yace duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa, kar ka ɗauki haƙƙin matarka ko haƙƙin gangan jikinka ko haƙƙin makwabcinka, duka ka dai kai addini da shi. Fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, bayan gari ya waye, Abu Darda'i sai ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, fa akhbarahu bidhalika, sai ya bashi labarin abinda ya faru tsakanin shi da Salman al-Farisi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق سلمان النبي يتي كراتون ده سلمان يما كراتون غسكيه ني جماعه منادي حقي ماتركا كو اديني كتي زكاي اغرب الليفي ني كسكوري ني فادي كل ذي حق حقو دولك با ما كوني مي حقي حقنسا هكا يا فارو ده ماتر عثمان ابن مسعود Nana Aisha take ba da labari. Al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin. Nana Aisha tace kanat taqtabidu wa tatayyam. Mace ce ma'abuciyar lalle, kunshi ga kuma kanshashe jikinta. Duk inda ta zauna kanshi take. Thumma tarakat. Sai ta zo ta bar wannan abin. Fa dakalat ala Aishata ummul mu'minin radiyallahu anha. Wataran wannan matan Usman bin Mas'ud sai ta je ta shiga wajen Nana Aisha. Matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, mutabazzilatan, aya mutse a wargaje. Fa ajabat Aisha min dalika, nana Aisha da taga haka sai ta yi mamaki. Fa sa'alatha ani sababi, sai ta tambaye ta tace wai me ya jawo haka, ke matar da muka sanki baki rabuwa da kunshi, baki rabuwa da kwalliya, baki rabuwa da kanshi, baki rabuwa da ado, me ya faru rayuwarki ta zama haka a yamutse? Faqalat tace ya ummul mu'minina, tace ya uwar mu'mine, inna usmana la yuridu dunya wa la yuridu nisa, tace mijina Usman bayi da bukatar duniya, bayi da bukatar mata, damuwarsa kiyamarsa. A cikin zamantakewar mu, duk yadda kake ganin kai mai addini ne, annabi ya ce na fika tsoron Allah. Duk waɗannan hadisai da muke karantawa hadisai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kun ji yadda manzon Allah yake cin abinci ko abin sha da matarsa? Wannan shi ke sa a samu tasiri na ƙauna da kawar da kai da juriya a cikin zamantakewa. Duk wanda ke maka irin wannan kulan, duk matar da take ma mijinta irin wannan kula din, yakan sa a samu natsuwa a cikin zuciya. Lokacin da namiji ya natsu da matarsa, babu dama ya walakanta ta, ba zai ga laifinta ba. Idan bai samu natsuwa ba akan kankanin abu sai ya walakanta ta, idan matarka bata samu natsuwa a zama da kai ba, ba za ta maka afuwa akan zamantakewa ba. Jama'a mun fahimta? Kankanin abu wadda bai taka karaya karya ba sai ka ji shi a makwabta, sai ka ji shi a cikin gari. Saboda me? Saboda ba ta da natsuwa a zama da kai, kai ba ka da natsuwa a zama da ita. Nana Aisha take cewa ni fa muna tsere tsere da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in ya shigo sai sai ki tashi mu dan tsera. Tace idan mun tsera sai na tsere shi. Ha, to ina tsere tseren yar shekara 10 da wanda ya kai shekara 15? Ai gudun ba gudu ne na son gudu ba, gudu ne na soyayya. To dan shekara 15 aso in ba soyayya ba me zai sashi gudu? Sai dai dole. jama'a mun fahimta? Yace to haka muke rayuwa da manzon Allah. Saboda haka annabi ya ce ma Usman, in dai al'abin da kuka yi imani da shi, shi kai imani da shi, annabi ya ce ka koya daga wajenmu, to ina mun je da mai yadda yake yi. To yanzu ce ma Usman da ya yi, ka koya daga wajenmu, umurnin ya tsaya ne akan Usman ko kuma ya shafe mu? Ya shafe mu in dai gaskiya ne. Ya shafe mu in dai gaskiya ne. Jama'a mun fahimta? Saboda haka don Allah mu yi kokari kar mu saka abin da muke karantawa a cikin addininmu ya zama mana abin wasa. Mutane da yawa Allah ya zarge su a cikin Alkur'ani waɗanda suka ɗauki addininsu shiririta da shirme, wadda Allah ya fidda albarka a cikin rayuwarsu. Mu ɗauka addininmu addininmu ne, mu ɗauka annabi Muhammadu annabi Muhammadunmu ne. Jama'a mun fahimta? Ya zo a cikin hadisin Muslim, wata rana Umar ibn Abi Salama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ayyukabbiru sa'in, manzon Allah mai azumi zai iya sumbatar matarsa, zai iya tsotson harcen bakinta? Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce mishi salhazihi li ummi Salama, domin dama mahaifiyarsa matar manzon Allah ne. Sai ya ce to ka tambayi wannan, tambayi mamarka ka sha labari. Fa akbaratu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna zalika, sai ta bashi labari, ta ce manzon Allah yana sumbata yana azumi. Gashi nan a bulugul marami ruwayar Abu Dawud, ko alwala ya zo yayi kafin ya fito dan sumbaci matarsa kafin ya tafi. Kage wani ustaz ko? Tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika, tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata haka. Fa kana Umar, sai Umar yace ya rasulullah, ya manzon Allah, kadi ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akkara, yace manzon Allah mu ba za mu fiye maka ba, domin kai an gafarta maka duk abin da ya shude a baya, sannan kuma abin da zaka aikata babu komai, to wa zai biye maka? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتقاكم لله واخشاكم له, yace a na fi ka tsoron Allah, na fi ku tsoron Allah, na fi ku bin dokokin Allah, in ba don Allah ne ya shar'anta haka ba, annabi yace da ba zan yi ba don ni manzon Allah ne. Addini ne ko ba addini bane? Addini ne. Annabi ba cikin hadisi yake cewa a duniya mata'u, ita duniya annabi ya ce dukanta amore ce kawai, dukanta akana ne kawai. Sai annabi ya ce wa khairu mata'i duniya almar'atu saliha, amma mafi alkhairin daɗin duniya annabi ya ce mace saliha. To ba mace saliha in ka ji a hadisi, ba wai ana magana mai kiyamun laili ba ce. Sahabbai suka ce manzon Allah wace ce mace saliha? Annabi ya ce allati in amaraha ata'atu, ita ce matar da in mijinta ya mata biyayya sai ta yi ta'a, a yi sai ta yi, a bari sai ta bari. Wa in nazara ilaiha sarratu, idan kuma ya kalle ta yadda ta ci ado ta yi kwalliya sai ta burge shi. Wa in aqsama alaiha abarratu, in kuma ya yi rantsuwa a kanta ya tuka baki, annabi ya ce za ta barantar da shi. Ya ce mu karasa gida ba za a rasa shayi ba, in an je ba za a rasa shayi ba. Annabi ya ce to salaha ke. Idan ya ce ba za a rasa abu kaza ba, annabi ya ce in ya tuka baki a waje ba za ta tsinka shi ba. Wa in ghaba anha, in kuma ya faku gabarinta ya yi tafiya ko baya gida, hafizatu fi nafsiha wa malihi, sai ta bashi kariya a kan kanta da kuma dukiyarsa. Yanzu ka ji kiyamun laili a cikin salihan nan? Ita mace matsayinta mafi girma, jama'a mun fahimta? Allah ya haɗa yardan Allah, ya haɗa yardansa da yardan miji ne. Duk abin da Allah ya kallafa wa mace, in ba azumin farilla bane, in ba sallan farilla bane, in dai ba aikin dole bane, kyautata wa mijinta yana gaban wannan ibadar. Shi yasa azumin nafila sai da izinin miji, kiyamun laili sai da izinin miji, duk abin da za ka yi izinin miji sai ya bi bayan wannan abin kafin abin ya tabbata a musulunci. Idan miji ya ce ba ni so, Allah ya ce a haƙura da shi. Jama'a mun fahimta? Saboda haka annabi ya ce ad-dunya mata'u wa khairu mata'i ad-dunya al-mar'atu saliha, mace nagartacciya, mace ta ƙwarai, wacce take nuna soyayya wa mijinta. Annabi ya ce ita ce nagartacciyar mace. Jama'a mun fahimta? Jabir dan Abdullahi ya yi aure, annabi sai ya gan shi ya canza, sai ya ji su kanshi waɗansu abubuwa a jikinsa. Annabi ya ce mishi ya ko kayi amarya ne? Ya ce na yi amarya manzon Allah. A bikiran an fanyi ba, annabi ya ce budurwa ka aura ko bazawara? Ka da fanyi ba ne ya Rasulallah. Ya ce bazawara na aura. Annabi ya ce fahalla bikiran, ina ma da a ce budurwa ka aura? Tula'ibuka wa tula'ibuha, tudahikuka wa tudahikuha. Annabi ya ce ka maka wasa ka yi mata wasa, wai shi zaman aure haka ake yi. Ka sa ta dariya, annabi ya ce ka sa ka dariya. A riwayar Bukhari annabi sai ya ce mishi fa aina anta min al-azaraya wa li'abiha. Annabi ya ce to yaya kai sakaci, yaya kai sake game da ƴan mata da wasannin ƴan mata? A riwayar al-Imam Abu Dawud fa kaifa anta min al-azaraya wa lu'abuha. Yace mishi ya kai sake, yaya kai wasa game da ƴan mata budurwa da yawun bakinta? Domin yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. Bukai yi dauko? Yawun budurwa, yawun bakin budurwa yana ƙara kaifin hadda. A hadisin Bukhari da muka karanta a baya, ina sayyidina Usman cewa yayi ma Abdullahi dan Mas'ud halaka fi an muzawwidaka fikran tudhakkiruka ma fataka, mu aura maka budurwa ta tunasar da kai yarantanka abinda duniya sukte maka ka manta. Ya ce mu aura maka budurwa ta dawo maka da karatu. Hadisin yana nan a cikin Bukhari. Jama'a mun fahimta? Saboda haka don Allah jama'a, mu yi kokari, mu yi kokari duk abin da muka karanta muka ga cewa ya zo a cikin addininmu, mu sa shi a cikin ayyukanmu, mu sa shi a cikin ayyukanmu. Mun ba da ƙarfi a janibin maza da kuma musu bayani, saboda satin da ya wuce mun yi goron sallah wa mata, suma mun karanta musu abin da ke kansu na mazajensu. Jama'a mun fahimta? Saboda haka don Allah mu yi iya ƙoƙarinmu, mu dage iya ƙoƙarinmu, waɗannan haƙƙoƙi da aka ɗora mana mu yi ƙoƙari mu sauke su. Haƙƙoƙin da aka ɗora a kanmu na zamantakewa, haƙƙoƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana a kanmu jama'a, a game da zamantakewanmu da abokan zamanmu, don Allah ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye waɗannan haƙƙoƙi domin mu samu kyakkyawar makoma a cikin rayuwarmu da mu da zuriyarmu baki ɗaya. Su mata suna da rauni, su mata suna da rauni. Yana daga cikin wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi kusan ta ƙarshe a rayuwarsa, annabi ya ce istausu bin nisa'i khaira. Annabi ya ce ku yi haƙuri, ku karɓi shawarwarin da zan baku, ku karɓi wasiyoyin da zan muku. Annabi ya ce ku ma junanku wasiya game da sha'anin mata. Annabi ya ce ku zauna da su a cikin alkhairi. Innal mar'ata khuliqat min dila'in, annabi ya ce don ita mace an halicce ta ne daga kashin haƙarƙari. Lan tastaqima laka ala tariqatin, annabi ya ce babu wata hanya da mace za a dora ta iya tafiya tiryan tiryan akan wannan hanya.
فإن استمتعت بها استمتعت بها النبي يقول إن ذاك جدائي نظم أنت كيوة إرن نسو يياتوك جدائي لإتا ننكن النبي يقول في لنتني أما دوك أبن ديشي وجنونن النبي يقول كيها قولي رسو أكن ونن أما با أبا ومتا أزري أكن سوية دومين أدب يقول أما إذن جن دائن رأيواني نسو يياتي دبدا نرد زمن تكيوة نجن دائي النبي يقول ذاك سامو أو جنت jama'a mun fahimta saboda haka mu yi kokari mu zauna da su a cikin amanar Allah mu zauna da su a cikin alkhairin Allah annabi yace fa innahunna awanun indakum suna nan ne tamkar bayi a hannunku kai ne gidanta kai ne jagoranta irin tarbiyya da ta samu a hannunka shine irin tarbiyyar da za ta rayu a kai dole ka mata jagoranci wajen samar da canji a rayuwarta na alkhairi duk abin da yake alkhairi ne ka nusar da ita ka nuna mata kuma kai hakuri da ita wajen gudanar da wannan alkhairi duk abin da yake ba alkhairi bane ba ka haneta ka tsoratar da ita kuma kai hakuri a wajen renonta wajen raba ta da waɗannan miyagun ayyuka cikin izinin Allah a kankanin lokaci sai kaga an ci nasara an samu gagarumar nasara kuma an samu canji wanda zai zama alkhairi a cikin al'umma Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu abu na gaba shine mu yi hakuri waɗannan hakoki da Allah ya dora mana ƴan uwa mu yi kokari mu bi su ɗaya bayan ɗaya daga cikin abin da ke kyautata zamantakewar auratayya shine ka dinga rike matarka ta hanyar ciyar da ita bisa gwargwadon ƙarfinka idan matsayinka da wadatarka ya kai ka ba wa matarka abin karyawa da koyi da bread da shayi da madara da komai ka bata kar ka yi ƙauran abin da ke hannunka wannan kyautata zamantakewa ne الإمام القرطبي يقول الله سبحانه وتعالى ياي أمرني أتكين القرآن ما تردعك تكيتما ما تردعك تكيتا تنا تكين إدى الله يتي أتوكينا وينينتا الله يتي ليمبك ذو ساعة من ساعته Allah yake li yumtik zu sa'atin min sa'atihi Allah yake mawadaci ya ciyar a bisa karfin wadatarsa idan kana da dama ka bata abinci a wadace Allah yake iya karfinka Allah yake ka bata abinci gurgudan haka wa man qadira alayhi rizquhu wanda kuma Allah yake aka raunanar wato aka takaita mishi arzikin sa ma'ana yazan shi ba mawadaci bane fal yumtik mimma ataahu Allah ya ciyar daga abin da Allah ya bashi ma'ana dai idan matar da aka take ta ba ta karkashin aurenka Allah yake ka ciyar da ita ka rike ta ka dauki dawainiyar ta gurgudun wadatarka to jama'a ina kuma ga matarka wanda ita ce asusun ƴaƴanka a suratul bakara Allah ya ce matti'uhunna alal musi adruhu nama Allah yana bayani ne akan matar da aka take ta Allah yace wa matti'uhunna ku jiyar da su dadi alal musi kadurhu mawadaci Allah yace gurgudun wadatarsa jama'a kun fahimta idan karfinka ya kai ma a ce abu kaza kake mata matarka ta dinga saka zanin naira 10,000 wadatarka Allah ce ka saya mata zanin 10,000 kar ka zo kana saya mata zanin 10,000 alal musi kadruhu wa alal muqtiri kadruhu haka nan talaka wanda aka kungata mishi arzikin sa Allah yace shi ma gurgudun wadatarsa Allah yace haqqan alal musinin wannan wani hakki ne akan masu kyautatawa sai kuma muna fahimta idan har waɗanda aka sake su ba su karkashin auren mazajen su Allah yayi umurni a kyautata musu jama'a wajibi ne mu yi iya kokarin mu mu yi abinda addini mu ya umurce mu hadisi ya tabbata al-Imam Muslim ya fi hadisin annabi yace hadisin Abu Huraira dinarun anfaqatahu fi sabilillah annabi yace dinari da ka dauka kai infakin sa a tafarkin Allah ka dauki wannan dinarin ka bayar fi sabilillahi don a ciyar da addinin musulunci gaba wa dinarun an fatatahu fi raqabatin, annabi yace da dinaran da ka bayar kai infakin sa domin a yanta wani bawa yazo ya bauta ma Allah a cikin yanci, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, annabi yace da dinare da ka dauka kai sadaka da shi ma wani miskini, wa dinarun an fakatahu ala ahlika, annabi yace da dinaren da ka kashe wa matarka a azamuha ajran, wanda yafi lada abun Allah, allazi an fakatahu ala ahlika, wanda ka kashe wa iyalinka kudin da ka dauka, annabi yace a hadisi ka ba da shi fi sabilillahi don ai aiki wa addinin Allah, kudin da ka dauka ka ba da shi domin a yanta bawa, kudin da ka dauka ka bayar sadaka wa miskini, annabi yace wanda yafi lada abun Allah kudin da ka kashe ma iyalinka. Hadisi ne ingantacce, al-Imam Muslim ya fitar wannan hadisi. To amma ka dubi yadda muke rayuwa, zaka ga mutum da abokinsa idan bai da kudi sai ya ce mishi wani bai bani da kudi, sai ya aika mishi 5,000, ya aika mishi 2,000, idan kana da 1,000 ya aiko mishi 1,000, in an zo da wani abu na sayarwa shi kadai zai iya cire naira 500 ko 700 a kashe, sai ka samu a shekaran tun daga farkon shekaran har zuwa karshen shekaran bai taba ba da kyautan 200 matarsa ba. Jama'a mun fahimta? Annabi ya ce kudin da ka dauka kai infakin sa fi sabilillah, dinarun an fakatahu fi rakabatin, dinarin da ka dauka kai infaki don yanta bawa, dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dinarin da ka dauka ka ba da sadaka ma wani miskini, dinarun an fakatahu fi ahlika, dukiyar da ka dauka ka kashe ma iyalanka, a azamuha ajran, wanda Allah ya fi ba da lada mai yawa akai, allazi an fakatahu ala ahlika, wanda ka kashe ma iyalanka. Ustazi kuna ji don Allah? Don Allah mu yi kokari mu jara waɗannan ababa, mu yi kokari alkhairai su gudana a tsakaninmu da abokan zamanmu, mu sauke wajiban da Allah ya dora mana, mu sauke kyautatawa da Allah ya umurce mu karkashin wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na ku zauna da matayenku da kyautatawa, inji Allah subhanahu wata'ala, duk wani abun da ka san kyautatawa ne Allah ya ce ka kyautata mata, yana daga cikin ihsani na zamantakewa tsakaninka da matarka, kullum ka dinga faɗin alkhairi akan matarka, ka dinga kambama matarka, ka dinga ɗaukaka matarka, ka dinga nuna ita wani abu ne special a gunka, kar ka dinga faɗa wa matarka a cikin jama'a, kar ka dinga zagin matarka a cikin jama'a, idan ka kai ta anguwa in za ta dawo karfe 4 ne ka je tun 3 da rabi ka zauna a gobar gida, haka yake kar in ka aika ka ce a gaya mata baban Ahmad ka zo, to ka koma ka je ka nemo ka zauna a cikin gida, za a ce mata wacce ba an ce baban Ahmad ya zo ce ta ce a ina zuwa muna, da dai ta dan samu waje kafarta ta tsana, kar ka aikata to in fa ba ki fito ba zan tafi, baka kimanta zamantakewa ba, ka san wani ma an taba ta lokaci kawai ta samu ya tafi abin sa, ko kuma a lokaci ne zai mata aika uku hudu tana cikin ƴan uwanta mata ne, sai ya tsinkata sai ya nuna musu ba ta da kima abin sa, to lokacin da aka ce mata ta zo din sai ta je ta dauki abinci sai ta dan zuba tana ci, mata suna ce mata wacce wane fa yana waje, suna ce ba komi, in aka dan leko sai a ganka a zaune abin ka, haka ne ko ba haka ba? Haka ne, yana daga cikin kyautata zamantakewa ka dinga kimanta ta, kana mutunta ta, kana nuna ita ma abun zama ce, watan abar zama ce mai daraja, abokiyar zama ce, kar ka dinga walakanta ta, kar ka dinga tozarta ta, kar ka dinga faɗin miyagun maganganu a kanta, in ta yi wani abu da ba daidai ba ne kar ka zage ta a bainar jama'a, ka nemi amininka ko wani abokin shawara, ku yi shawara akan matsalarta, amma kar ka dinga aibanta ta a cikin mutane, zamantakewanku ba zai zo da alkhairi ba. Jama'a mun fahimta? Zamantakewanku ba zai zo da alkhairi ba, ita ma she is a life partner, abokiyar zama ce, ba bai ba ce ba, ta zo ne ita sutura sai gare ka, kai ma sutura ne gare ta, saboda haka yadda aka hana ta tahaura maka, an hana maka tahaura mata abinda ba ta yi daidai ba, ka kira ta ka mata nasiha, idan ba ta daina ba akwai matakai da shari'a ta baka na gyara, in ba ta daina ba Allah ya ce a zo a zauna da ƴan uwanta, jama'a mun fahimta don Allah mu yi kokari ƴan uwa don Allah mu yi kokari ƴan uwa mu ne mazaje shi yasa nafi karkatar da nasihar zuwa gare mu baki daya saboda in muka ce a cikin gidajen mu muna so a samar da canji insha Allah za a samar da canji haka ne ko baka ba matukar kace zaka taimake ta a canza a dauki karantaswan addini ya zama shine the store na zamantakewan auratayyan ku zai yiwu da ikon Allah kuma in ka nemi taimakon Allah Allah zai taimake ku amma irin rayuwar da ake ciki na kunci da azabtuwa tsakanin mata da miji babu wasa babu dariya babu guje-guje babu komai sai dai kawai zamantakewan ƴaƴa ko zamantakewan hakuri wannan ya zama musifa a tsakanin al'umma ƴan uwa mata ko kuma ku ji tsoron Allah ku rike mazajenku tsakanin ku da Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake gaya ma wata mata yake ce mata kin ga mijinki annabi yace ki lura da shi fa innahu jannatuki wa narki mijinki shine wutanki shine aljannarki duk talaucin mijinki ke mijinki shine mijinki abinda aka karantar da ke na tausayawa abinda aka karantar da ke na soyayya abinda aka karantar da ke na samarwa mai gidanki natsuwa duk talaucin mijinki duk kashin mijinki mijinki shine oganki mijinki shine abin alfaharinki mijin wata bai fi mijinki ba ki yi alfahari da mijinki ko a gaban matar gwamna ne mijinki shine gwamnanki mijinki shine sanatanki mijinki shine sarkinki shi ma sarkin watakin lokacin da matarsa ta aure shi ba sarki bane ba watakin shi ma gwamnan lokacin da matarsa ta aure shi ba gwamna bane ba watakin shugaban kasan lokacin da matarsa ta aure shi ba shugaban kasa bane ba ke ma kuma Allah bai ce mijinki ba zai zama gwamna ba saboda haka mijinki mijinki ne karki yadda a fiska ki dauki mijinki a matsayin makaskanci mijinki shine mijinki Allah yake wa alfa ya sayyida ladal ba mijinki shine sayyidnaki mijinki shine oganki Allah ya allaka aljannarki da wutanki da mijinki duk yadda kike ma mijinki kallon fayi da shi sai ya sa hannu ki shiga aljanna duk yadda kike ma mijinki ganin shi kashashe ne ta hanyar sa shi kadai zaki iya samun rahmar Allah idan kika mutu ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna annabi yace duk matar da ta mutu lokacin da ta cika annabi yace mijinta yana yarda da ita yana gamshe da ita annabi yace yar aljanna ce saboda haka mijinki ya zama shine abun alfaharinki mijinki ya zama shine abun takamarki mijinki ya zama shine abun isuwarki jama'a muna ji kar ki yadda ki rena mijinki kar kuma ki bar wata ta rena miki mijinki mijinki shine mijinki mijin wata duk kudin sa kar ki ji yafi miki mijinki mijinki shine alhadinki mijinki shine alhadinki ki rike mijinki hannu bibbiyu zaki samu albarkar rayuwa kuma Allah bai ce ba zai wadata ki da kibe mai gidanki ba don Allah mata ku ji tsoron Allah yadda muka karanta a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya nasanta a cikin alqur'ani ku sutura ne zuwa ga mazajenku don Allah ki yi kokari ki zama sutura wa mijinki ki yi kokari ki zama sutura wa mijinki yardan mijinki shine yardan Allah ta hanyar kyautata wa mijinki ta wannan hanya zaki samu rahama a duniya da lahira abu na biyu ki yi kokari ki yi kokari ki rike wuta a wajen kwalliya da ado babu wani makami a hannun ƴa mace mafi ta'asiri wajen farwa mijinta kamar kwalliya da ado da maɗe babu wani makami da ƴa mace za ta yi amfani da shi wajen ta farwa ɗa namiji ta yi nasara a kansa ta yi nasara a wajen zamantakewa kamar kwalliya da ado shine at-tajammul wa tazayyun at-tajammul shine madanta rangwadinta da kuma kwalliyanta wannan ba karamin sihiri bane na halatti da Allah ya ba wa ya mace. Duk matar da ta rike wannan a hannunta, to za ta yi tasiri a gidan mijinta. Kar ki yi wasa da maganan ado, da maganan kwalliya, makami ne da ya fi kowane makami tasiri a kan ɗa namiji. Domin mace, idan ta haɗu annabi ya kira ta fitina. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali min an-nisa. Ki rike ado, ki rike kwalliya, ki rike gyara jikinki yadda ya kamata. Wannan makami ne da zai iya tabbatar da ke akan digadiganki a cikin gidan aurenki. Jama'a muna fahimta? Bara an yi ranan haƙƙin mata na duniya. ‘Yan kungiyan haƙƙin mata suka fito suna ta, ya kamata malamai su fito su dinga wa’azi, ana tozarta mata, ana wadakanta mata, ana ta dukan mata. Na ce, ai, duk matar da kaga an da ke ta dakaci. Kaje ko ‘yar wata ce, ko wata ce, idan kaga an da ke ta, wallahi dakaci. Mace idan ta haɗu, wallahi ta fi ƙarfin duka. Idan mace ta haɗu, na rantse da Allah ta fi ƙarfin duka. Duk matar da kaga ana dukanta, wallahi ku ta kaci. Ko ba ku yadda ba? Mace idan ta haɗu, ta kai mace, wallahi ta wuci duka. Haka ne ko ba haka ba? Wallahi ta wuci duka. Ka tashi da safe daga bacci, ko ka dawo daga kasuwa, ko ka dawo daga ofis, ka zo ka same ta ta yi wankanta. Ta samu mai mai ƙanshi ta shafa, ta samu wani riga yoro-yoro, kana ganin sassan jikinta ta saka, ta shafa jambaki, ta shafa gazal ɗinta, ta ɗaura ɗan kwalinta ta turo goshinta kai ka isa ka dake ta? Za ta dafu? Ba za ta dafu ba? Za ta dafu? Ai, sai dai ta ce maka malam. Bayan ka tafi ofis, na zo ina ɗan shara sai na ɗan tura timin nan ya fashe ban sani ba, suka ta ai tsayi ne. Wallahi, wallahi, ya mata idan ta haɗu, wallahi ta fi ƙarfin duka. Kuma duk matar da ta koka maka ko ƙanwarka ce, ta ce ana dukanta, ka binciki zaman a gidan, ta mai da kanta bogaza ce. Kun gane magana? Amma wallahi, idan mace ta haɗu, ta tsaya ta rike matsayinta, ta ƙyamace, wallahi ta fi ƙarfin a dake ta. Can an jima za ta dawo ta ce maka malam tofa maganan tibin nan, kaji ta ake ko wannan ruwa ya wuce, ai tsautsayi ne ko a hannuna zai iya fashewa. Haka ne ko ba ka bari? Haka ne. Idan ka ga mace ta zama wani yalo-yalo, ta zama wata kucaka-kucaka, to nan ne miji yake samu. Ka san mace idan ta zama kucaka, ta zama watsattsiya, to yadda ka san tsohuwar Vespa haka mijin take mai dai. Ka san duk cikin abin hawa Vespa ita ce kawai, duk wanda ka gaishe da Vespa ya iya gyaran Vespa, duk in ya taba ci abun zai kunce ta gyara. To idan mace ta warga dai mijin ta sai mai dai ta kaman Vespa, duk lokacin da ta kauce sai gyara ta. Haka ne, ka dinga lura, duk wanda ka gaishe da Vespa inda ta tsaya zai faru bubbuɗe ta kawai. Idan mace ta haɗu, ta tsare matsayinta. Saboda haka muke cewa ‘yan haƙƙin mata, matar da bata san matsayinta ba, don me za a tsaya ana cewa a bi mata kayanta, ita kanta bata san ciwon kanta ba. Idan ‘ya mace, Allah fa ce aiwa mai yunashau fil hilyati mata kamalarta cikanta ituwanta yana haɗuwa ne da kwalliya da ado da maɗe da za ta yi a rayuwa. Idan ta tsare wannan matsayi, amma mijinta ya shigo gida sai ya samu gashi ta zubar da nononta akan cikinta, na rantse da Allah akan kuɗin omo sai ya zagi ubanka. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Mijinta ya zo yana ce mata, ke me ne a cikin zanin cakan me kika zauna? To ai kin tashi a aiki ke. Ko mijinta ya shigo ɗakin yana cewa me ke wari a ɗakin nan ne? Ta ce ni ma ban sani ba. To idan kanwarka ta yi, ku yi ban kwana da ita kawai. Ku yi ban kwana da ita. yana daga cikin abin da yake taimakawa mata a wajen zamantakewar auratayya shine ki koyi kalamai masu kyau da zaki dinga aiwatar da su a wajen zamantakewar auratayya. Magana yana da tasiri a zuciyar namiji, tasiri mafi kololon daraja a wajen zamantakewar auratayya. Zaki iya sarrafa mijinki da kalmomi, zaki iya sarrafa mijinki da kalmomi. Nana Aisha idan ta kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa sai ta ce tsarki ya tabbata ga Allah wanda yayi maka ado da gemu manzon Allah. Zai ji dadi ko bai ji ba? Mijin da aka maka wannan kirarin a ce ka bada naira 50 a sai omo ka ce baraka bayar ba? Sai maka kara. Ku ji al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Ummu Zar'i. Nana Aisha ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin hadisin Ummu Zar'i. Hadisi ne dogo, Annabi sai ya bata lokaci. Waɗansu mata ne guda 11 suka zauna suka shirya tsakaninsu za su bada labarin mazajensu, aka yi har zuwa ƙarshen kissa. A ƙarshen kissan sai ta cike da labarin Ummu Zar'i. Ummu Zar'i ta haɗe a wajen mijinta, ta samu kaza a gun miji, ga matsayinta a gun Abu Zar'in, ga matsayinta a gun mamarsa, ga matsayinta a cikin gida, ga irin abin da aka mata tanadi, ga dukkan abin da aka shirya mata. A labari ba a taɓa bada wata labarin wata mata da ta samu girdin zama a gidan miji irin Ummu Zar'in ba. Bayan nan Aisha ta gama bada labarin ta kaf, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in. Yace to matsayina a gunki nana Aisha kamar irin matsayin Abu Zar'in ne a wajen Ummu Zar'in. To amma Abu Zar'in ya sake Ummu Zar'in, ni kuma ban sake ki mana nana Aisha. Fa kana sai tace bi abi anta wa ummi ya rasulullah, tace na bada fansan uwa da uba manzon Allah, anta khairun li min abi zar'in li ummi zar'in, tace matsayinka abuna ya tara wa matsayin Abu Zar'in abun Ummu Zar'in. Kalma ce mai kyau, ku ji abin da ya gaya mata. Ya ce kuntu laki ka abi zar'in li ummi zar'in, ta ce ina manzon Allah, ta ce wallahi matsayinka abuna ya tara wa matsayin Ummu Zar'in abun Abu Zar'in. Wannan magana ne mai daɗi ko ba magana mai daɗi ba ne? Dole ki koyi lafuzza da za ki dinga gaya wa mijinki. Wata ran ki mishi addu'a a kan kasuwansa, wata ran ki mishi addu'a a kan aikinsa. Allah ya tsare ka daga maƙiya, Allah ya baka kariya, Allah ya baka wadata mai albarka, Allah ya gafarta wa mahaifanka, Allah ya maka albarka a rayuwa, Allah ya raina mana ƴaƴanmu akan tafarki. Ki kalmomi masu amfani, idan ya miki kyauta ko ya miki alkhairi, ki kalla mishi wata addu'ar da wallahi sai ya isa wajen aiki yana tuna wannan addu'ar. Yana da tasiri a zuciyar miji. Idan dai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana irin waɗannan addu'o'i wa miji, duk da shi mijin tsarkakekke ne a wajen Allah, don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba? Don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba? Don me yasa ke ba za ki ba mijinki addu'a ba? Saboda haka ki yi amfani da kalmomi masu kyau wajen yabawa, wajen faɗin alkhairi. Ki faɗi alkhairin ki yaba. Na gode ma Allah da ya ban miji kamar ka. Wannan ya nuna min na yi sa'an zuwa duniya. Zai ji daɗi ko bai ji ba? Zai ji daɗi. Kalmomi masu kyau suna rayar da zuciya, suna saka ƙauna, suna saka tausayawa a tsakanin ma'aurata. Sannan ki yi ƙoƙari daga cikin abin da ke wajibi a kanki, ki sake jiki, ki nuna wa mijinki soyayya a fili, babu wani ɓoye-ɓoye. Kar ki yadda da noke-noke a wajen nuna wa mijinki soyayyarki. Ki fito ƙololo, ki nuna wa mijinki ƙauna, ki nuna wa mijinki soyayya, ki nuna wa mijinki kina ƙaunarsa, kina sonsa a fili, babu wani kwana-kwana, babu wani dungu-dungu. Jama'a mun fahimta? Wajibi ne akan ku mata ku yi ƙoƙari abinda Allah ya ɗora muku na haƙƙoƙin mazajenku a kanku, ku yi ƙoƙari ku sauke, domin shi ne tafarkin tsira da Allah ya shar'anta muku. Mace kaso mafi yawa da za ta samu na sakamakon alkhairi a ranar alkiyama yana alaka da kyautata wa mijinta, yana alaka da kyautata wa mijinta. Ki yi zaman aure a matsayin ibada. Menene matsayin ibada? Kamar sallah ce. ba za ka yi ba sai abin da aka ce ka yi, ina haka ne, abin da aka ce ka yi kuma ba za ka ki yi ba, to ki zauna ki ji yadda Allah ya shar'anta zamantakewar ƙauratayya, yadda za ki mu'amalanci mijinki, ki mu'amalance shi akan tsarin da addini ya tsara, farin cikinsa, walwalarsa, nishadinsa, jin daɗinsa, wajibi ne da Allah ya ɗora miki a wuyansa. Mijinki ko a waje aka ɓata mishi zuciya ko ya shiga ƙunci, to ana fatar idan ya shigo gida ba zai wuce minti biyar ba kin fidda wannan bakin cikin a cikin zuciyarsa. Ba kuma ki bari mijinki yana fita da bakin ciki daga cikin gidansa ba. Kar ki yarda mai gidanki ya bar gida da bakin ciki naki ya fita waje da shi, domin wani saboda bala'in da yake ciki a cikin gida ya je ya yi hira da abokansa ya fi mishi daɗi akan ya zo ya yi hira da matarsa. Ana samu ko ba a samu? Ana samu. Idan ya zo zai yi hira da ita, bacin rai ne. Idan ya yi magana za ta musa, in ya faɗi magana za ta ce ba haka ba, iya zamansu matsaloli da complain su za ta yi ta kokawa. Wannan yakan sa namiji ya tsani mata a cikin zuciyarsa, yakan sa ya gagara jin daɗin zamantakewar, yakan sa ya canza tunani akan iyalinsa da kuma zamantakewar da yake tsakaninsu. Mata, ku ji tsoron Allah, ku yi biyayya wa Allah,